Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Elikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Hukumar zaben Najeriya ta fitar da jadawalin zaben 2019 da za a fara daga 16 ga Fabrairun baɗi. Take muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Mago yace za su dage da daƙile takarar masu zarmiya.
Ya za a zabi ɓarayi, ba zai yi ba ai. Duk wanda za su koma ya zamanto mutanen kirki ne, ba ɓarayi ba.
Rundunar 'yan sanda ta damƙe yin shiya 52 a zanga-zangar neman sako jagoransu Ibrahim Elzazzaki a Abuja. An dawo da 'yan Najeriya fiye da 16,000 gida daga ƙetare, ciki har da waɗanda suka maƙale a Libya. Ibrahim Tahiru shine jami'in labarun kamfanin Mark da ya yi jigilar.
Dan kuma za ka iya tunawa sati misali uku da suka wuce Niger muka ɗauko masu mutanen su 5,000 muka kawo birnin Niamey muka aje.
Manomiyar Auduga Hajiya mai ro'a da Mugombe ta ce a bi kadun waɗanda suka cika ƙa'idar lamuni na gwamnatin tarayya Anko Borowa.
Waɗanda suka samu matsala a bar su da matsalar, mu da bamu da matsala a sake mana kaya.
Shugaba Buhari ya naɗa Aminu Rufai a matsayin shugaban hukumar tara bayanan sirri NIA. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna, wanda za a ji babi na ƙarshe na jawabinsa. Da Pasto Jamilu Abba Ibrahim daga Bauchi ga Sheikh Almadani.
Yaku bayan Allah don Allah mu tsaya mu yi tunani mu ji tsoron Ubangijinmu, mu tausaya mu junanmu. Ba dole bane sai na ce maka na iya, aiki na zai gwada maka na iya ko ban iya ba. Tausayin junan nan fa wajibinmu ne. Ba a tausayin juna ko da baka wahala, ba a tausayin juna da azabtar da kai, ba a tausayin juna da sata, ba a tausayin juna da kisan kai, ba a tausayin juna da yin albazaranci, ba a tausayin juna da kace da kuzari, ba a tausayin juna da abin da Ubangiji bai ce in yi ba. Ashe abin da ya kamata mu aiwatar ɗan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa, mu yi kokarin samun bibiya, mu nemi zaman lafiya da wanda muka sani, da mu da wanda bamu sani ba. Haka manzon Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba. Idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai, sai ina ganin ba za mu samu cin nasara ba. Ya ku bayin Allah mu sojuna, bayin Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmuwa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba. Bayin Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmuwa ga dabbobi. Kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki, musulunci yana cewa mu yabe shi. Saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matuƙar ya yi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba. Saboda haka ‘yan uwa bayan Allah mu yi ƙoƙari mu so juna. Ai da muke magana a arewacin Najeriya, duk lungun da ka sani da zaune muke da juna. Musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajenmu gaba ke ɗaya, a haɗa muke da juna. Ga ɗakin wannan, ga ɗakin wannan, wannan za a yi coci. Sai ya ce maman wane da Allah tsare mu ɗaki na yin dawo. Sai ya je masallaci ya ce tsare mun kayana. A kasuwanci mu duk haka muke. Muna zaune ba tashin hankali, ba faɗa, ba komai. To me ya kawo rikici yanzu? Wai mu ɗin ba mu ne aka haifa ba shekaran jiya da yamma? Kuma wa'innan ba su ne aka haife su ba shekaran jiya da yamma? Ashe wanda ya haɗa mu ne rikicin wataƙila ya ɓoye. Amma mu bincika za mu gano shi, kuma shi ke shan jininmu, ta nan yake samun kuɗi yake rayuwa. Wataƙila idan muka zauna za mu iya gina ƙasarmu ta hanya mai kyau, za mu iya samun cin nasara, za mu iya samun cigaba, za mu iya samun haɓa ƙasarmu, mu samu ruwa, mu samu wurin shuka, mu samu wurin noma. Ba sai mun nemo daga waje ba, ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu, ba sai mun nemo wajen wasu ba. Kayan noma na abinci muna da shi, injina muna da su, kayan ban ruwan muna da su. Al'umma da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu, muna ɗabi'un ƙwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba. To duk irin waɗannan abubuwa gabaki ɗaya ɗin uwa, idan za mu tsaya mu dage mai aiki da su, ba za mu samu cin nasara. Allah nake roƙo ya taimake mu. Dan nake so in dakata zuwa ɗan wani lokaci nan gaba, idan Allah ta'ala ƙara ba ni ikon dawowa, da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka, kuma ya sanya ma waɗannan masu aiki istikama, ya kuma sanya mu komo su gidan aljanna. Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu, ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya, ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suke mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shi ma Rabaran Ibrahim ya ce,
assalamu alaikum ƴan uwana ƴan arewacin Najeriya. Mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi. Ina mai kira ga dukkan ƴan arewacin Najeriya, mu haɗa kai mu yi zaman lafiya da juna, domin ci gaba cikin Najeriya. Kuma Allah Ubangiji ya umarce mu da akan cewa mu yi zaman lafiya da kowa da kowa, wanda ma har Allah da kansa ya faɗa a cikin Bible da cewa in baka nemi zaman lafiya da mutum mai saduwa da Allah ma zai maka wahala. Dalilin da shi ne littafi ya ce su nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za a yi ga Ubangiji in ba tare da ita ba. Muna kira ga jama'a, muna kuma kira ga 'yan uwa maza da mata, musamman 'yan uwanmu waɗanda suke arewacin Najeriya, saboda matsalolin da suka fuskanta a cikin wannan ɗan shekaru. Sai nan muna roƙo ga dukkan jama'a a duk inda mutum ya samu kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shi ne kwanciyar hankalinsa, zaman lafiyarsa shi ne salamarsa, zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka. Idan ya ce ba zai yi zaman lafiya da jama'a ba, to samun albarka ma zai masa wuya, sannan kwanciyar hankali ma zai masa wuya. Misali, kamar yadda a zamaninmu na yanzu muna ganin yadda ɗan uwanmu Fulani makiyaya da wasu ƙabilu suna kashe junansu a kan abin duniya. Muna kira musu domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu mu tare da Ubangiji. Idan ka mutu, ya za ka ce wa Ubangiji? Idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma ɓarna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya, alal misali a ta dalilin gonakai, a ji tsoron Allah, a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu, ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana, dukkan kuɗaɗe da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a, ina mai roƙo da son samu ne ya kamata a yi aikin da zai nuna cewa wannan kuɗin an yi aiki da shi. Ina kuma ba da shawara da cewa tabbas ne duk abin da za a yi aiki da aminci da gaskiya ta idan na aji tsoron Allah wanda ya kawo dukiya, wanda suka je suka kawo dukiya, kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lalle kuɗaɗe da aka karɓa wajen jama'a an yi aiki da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Abin da nake so ƙara bayani a kai shi ne, mu tuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so, Allah yakan yi abu a lokacin da ya ga dama, babu kuma mai hana shi. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba ragaban shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah. Dole ne ku kowane shugaba ya tsaya aiki da aminci da gaskiya. Kwayar magana da nake so in bar muku shi ne, idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ka iya yin sa ba. Dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali. Ni mai magana Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi. Allah ya albarkace mu, Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya. Assalamu alaikum.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.